Daga muryar Amurka a Washington DC. Barkamu da wannan marece shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio, za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voehausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Madina Dahiru mai shanu
tare da ni Amina Bahari Auna.
To masu sauraro, kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a, shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau 14 ga watan Fabrairu na shekarar 2020, za mu cika alƙawarin da muka yi muku a makon da ya gabata, inda muka ce za mu kawo muku hirarmu da mai martaba Sarkin Zazzau. Yayin da mai martaba ya cika shekaru 45 akan karagar mulki cikin makon da ya gabata.
Wani lokaci mai ta farin ciki kwarai, an samu canje-canje iri-iri. To duk canje-canje da aka yi sun taimaki zaman lafiya, kuma muna da zumunci da sarakunan arewa duka da sarakunan kudu da zumunci.
Yake Madina, wakilin sashen Hausa a Kaduna, ya halarci wannan biki na shekaru 45 da aka yi a Zaria a ranar Asabar ta gabata.
Sannan a filin nishadin mu yau mun samu bakuncin babban dan wasan fina-finan Hausa Yakubu Muhammad, wanda zai mana bayani kan fim din farko da za a haska a gidan kallo a nan Amurka.
Jama'a, sai ku gyara zama, ku janyo akwatin rediyon ku kusa don jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe.
To jama'a, bari mu fara da rahoto na musamman da wakilin mu a Kaduna ya shirya mana game da bikin cika shekara 45 na mai martaba Sarkin Zazzau Alhaji Shehu Idris. Isa Lawal Ikra, gare ka.
Duk wanda aka nada mai martaba Sarkin Zazzau Alhaji Shehu Idris a gaban shi yana da wayo a iya cewa ya shiga sahun dattijai ko tsofaffi yan sama da shekaru 50. Saboda a ranar Asabar din da ta gabata 8 ga watan Fabrairun wannan shekara ta 2020 ne, mai martaba Sarkin Zazzau Alhaji Shehu Idris zai cika shekaru 45 akan karagar mulkin masarautar Zazzau. Ya zuwa ranar wannan bikin cika shekaru 45 dai, mai martaba Sarkin Zazzau ya yi aiki da gwamnoni daban-daban har guda 23, waɗanda suka hada da gwamnoni irin na sojoji, farar hula da kuma na siyasa. Dabi'a da zamantakewa da mutane ta mai martaba Sarkin Zazzau ta sa ɗaruruwan al'umma daga sassa daban-daban suka dingayo tururuwa zuwa birnin Zazzau domin shaida wannan babban biki. Mai alfarma Sarkin Musulmi Alhaji Sa'ad Abubakar na cikin manyan mahalarta wannan taro. Bukatar addu'o'i ga shugabanni na cikin manyan batutuwan da mai alfarma Sarkin Musulmin ya jawo hankalin al'umma a wurin wannan taro. Maganar kishi da adalci irin na mai martaba Sarkin Zazzau ita ce ta cika jawabin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, wanda ministan shi na muhalli Muhammad Mahmud ya wakilta a wurin wannan taro na cikar mai martaba Sarkin Zazzau shekaru 45 akan madafin iko.
Inda mai martaba Sarkin Zazzau ke cika shekara 45
idan akwai wani wanda ya nuna jin dadi matuka na gaya akan maganar cika shekaru 45 na mai martaba sarkin zazzau gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasir Ahmed Rufai yana kan gaba domin ya ce wannan rana ta shekaru 45 da mai martaba sarkin zazzau a matsayin sarki rana ce ta alfahari ga dukkanin wani bazazzagi mai martaba sarkin zazzau Alhaji Shehu Idris dai shine sarki na 18 cikin jerin sarakunan Fulani a masarautar zazzau kuma yayi wa Allah godiya game da baiwar cika shekaru 45 akan karagar mulkin masarautar ta zazzau dai haifi mai martaba sarkin zazzau Alhaji Dr. Shehu Idris ne a shekarar 1936 sannan aka nada shi sarautar zazzau a shekarar 1975 wanda hakan ya sa ya cika shekaru 45 a karagar mulkin masarautar zazzau a ranar asabar din da ta gabata Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Nigeria
gaida sarkin waka na Zero M Ahmed da wannan waka yanzu bari mu je ga hirar abokin aikin mu Muhammad Hafiz Baballe da mai martaba sarkin zazzau Shehu Idris
shine da yake cikin shekara 45 shine bisa da Allah na samu a gadan sarautar zazzau na samu shekara 45 daga 1975 zuwa wannan shekarun wani lokaci mai ta farin ciki kwarai an samu canje-canje iri-iri to duk canje-canje da aka yi sun taimaki zaman lafiya ba jihar Kaduna kaɗai ba a Najeriya ma gabaki ɗaya kuma muna da zumunci da sarakunan arewa duka da sarakunan kudu inda ya taro muka yi taro sau daya shekara ko sau biyu mun zama abu daya saboda soyayya da zumunci
Ranka ya daɗe daga lokacin da ka hau kan gadon sarauta zuwa yanzu, wani irin ci gaba aka samu a masarautar taka?
Ci gaban da aka samu shine shekarun farko aka yi jihar shanin primary education da makarantun ba su da yawa, su kusan kowane district ko gunduma da ƙananan hukumomi muna da makarantun gaba da primary wanda jama'a su ke koyo. Kuma abin farin ciki ne an samu fasaha irin da hannu wanda akwai mutane a makaranta, wato technical education. To bayan shi mun samu cikakken zaman lafiya saboda zumunci tsakanin jama'a. Kuma kullum kan faɗa ma jama'a idan wani abu ya dame su, kar su ɗauki doka a hannunsu, su sanar da hukuma don a gyara musu abin da zai bashi. To duk dai abubuwan da aka yi abin farin ciki na aurenmu, mu sha an samu cikakken zaman lafiya a ƙasan Zazzau, mun gode ma Allah.
Ranka ya daɗe, da a shekarun lokacin da kuka hau kan karagan mulki, kawo yanzu da sarakuna suna cin gashin kansu, yanzu kuma sun koma ƙarƙashin gwamnoni, ko yaya za ka bayyana wannan canji da aka samu?
Wannan canji da aka samu ana canji saboda bukatan jama'a. Idan jama'a suna bukatan wani abu, to ba a hana su ba in zai zama alheri. To shi ne duk canji-canjin da aka samu, an taimaki jama'a kuma ya taimaki zaman lafiya a ƙasar Zazzau duk gabaki ɗaya.
Kai daɗe, akwai wasu abubuwa ko kuma batutuwa da suke shafo wasu sarakuna a arewa wanda aka ɗan samu rashin fahimta zance ko kuma wani ɗan saɓani a tsakanin gwamnonin jihohinsu da kuma su sarakuna? Kamar misali a jihar Kano ana ɗan samun rashin fuskanta tsakanin gwamnan jihar da mai martaba sarkin Kano, wato Muhammadu Sunusu na biyu. Ban sani ba ko wane irin matakai kuke ɗauka ganin an daidaita wannan al'amari?
Kowane masarauta tana da ikonta wurin jama'anta, kuma jama'a sun karɓe mu duk gabaki ɗaya. Duk abin za a yi a taimake su, to za mu yi. Saboda haka idan mutum ya samu sarauta, to dole hulɗa da gwamna. Kuma in ana son a samu wani abu na ci gaba, tun da jama'a suna hannunmu a gundumomi haka da ƙananan hukumomi, to sai mu tara jama'a mu sanar da su ga abin da gwamnati ke so, ga abin da ake so a yi. To wannan ya kawo mana ci gaba kuma ya kawo zaman lafiya a ƙasarmu duka.
Ranka ya daɗe, sai wani batu musamman batun tsaro wanda yawanci musamman yankin arewacin Najeriya yake fama da shi, musamman jihar Kaduna, musamman yankin hanyar Abuja zuwa Kaduna da kuma yankin birnin Gwari. Ban sani ba ko wane irin matakai ko shawarwari kuke ba wa gwamnati domin a magance wannan matsalar tsaro?
Wannan ne ban iya cewa na abu, san da akwai hukumar tsaro, akwai sojoji, akwai 'yan sanda, akwai immigration, akwai custom, duka dai masu damara suna taimakon zaman lafiya a bisa irin aikin su da koya masu. Saboda haka ana aiki tare, kuma jama'a sun yarda da abin da ake yi gabaki da mugunci. Idan wani abu ya faru, kar su ɗauki doka a hannunsu, su yi magana da jama'a, da gwamnati, da jama'a a samu zaman lafiya. To wannan ya sa an samu zaman lafiya.
Wani sako kake da shi ga al'ummar Najeriya, musamman ma wanda suke ƙarƙashin ikonku?
Saƙon da nake da shi ga jama'ar Najeriya da masarautunmu shi ne, yana roƙon jama'a su tattalin zaman lafiya, kuma a sa yara a makaranta don samu tarbiyya daga gida da makarantu. Idan aka haka nan, suna iya zama shugabannin gaba wanda za su iya taimakon ƙasa gabaki ɗaya. Nan shiri da aka yi ya sa jama'a suna tamanna sha'in wani abu ya samu za su zo wurin hukuma su sanar, kuma a ɗauki matakan da za a bi a gyara. wannan shine cikin ci gaba da samu dare da rana duk wani abu ya faru za a sanar to wannan yasa ana tsara zaman lafiya a ko'ina to muna fata za a ci gaba da wannan kuma a tabbatar da yara an kai su makaranta kuma an koya musu tarbiyya tun daga gida har zuwa makarantu ana ma malaman makaranta duka godiya da hukumar ilimi duka na ƙasa da na jihohi ina masu godiya saboda kokari da suke yi wajen samun zaman lafiya.
Allah ya ja zamanin sarki ya taya riko.
Amin.
A gaida Naziru sarkin waka. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin Yau da Gobe. Kafin mu karkar shirin namu, bari mu leka filin nishadin mu. Kamar yadda watakila wasun ku suka ji a shirin rana, an samu wata gagarumin nasara a masana'antar Kannywood, inda za a nuna film din Hausa a wani gidan kallo a nan Amurka karo na ɗaya kenan. Sunan film din Jalil kuma mun samu bakuncin babban dan wasan film Yakubu Muhammad wanda ke cikin film din shi ma abokin aikin mu Yusuf Aliyu Harande yayi hira da shi kuma ya fara da tambayar sa karin bayani kan film din
shi wannan film suna Jalil film da aka yi shi akan abubuwan da yake addabar mutanen Najeriya musamman cin arewacin yan Najeriya a halin yanzu wato irin garkuwa da mutane a rashin kyakkyawan abubuwa kamar misali health care na rashin lafiya irin abubuwan da ba a taimakawa yara magani a asibitoci rashin sababbi sauransu abubuwa ne da shi Jamil akwai maganan ilimi akwai maganan kamar sata mutane garkuwa da mutane sai kuma kamar yadda na faɗa a baya magana kiwon lafiya wanda ya karanci musamman ga kananan yara.
To akwai magana da ta shafi kamar cin zarafin yara mata da kuma kananan yara a cikin filmin kenan?
To ba wai cin zarafi bane magana ne dai kamar rashin lafiya da yaran mu sukan samu kansu a cikin kananan sabbi sannan wanda kuma ba a ga rashin wadata na iyaye za a ga cewa yaro ya ji wannan abin da bai ta kira ya kai tsaya ba kuma wani lokaci ko kuma wani abin ma dai yana dai amma rashin sauki ne zai ta har yaron yanzu ko wani ya rasa ƙafa ko wani ya rasa hannu ko abubuwa ne da yanzu amma dai jigon film din shi ne garkuwa da mutane irin a dinga ɗauki mutane din yanzu kamar abubuwan da yake damun malafin nan ana amfani da misali a ce sai an ba da kuɗi sannan a saka mutum ko kuma wata ɗilo ya rasa ransa.
To ana iya cewa menene ya ja hankalin marubucin wannan film din ya ga cewa akwai buƙatar a yi wannan film wanda ya shafi waɗannan matsaloli?
Ni dai na tabbata cewa mutumin wanda yake shi sunan shi Leslie mutumin ba Amurka ne ba to dan Najeriya ne amma yanzu ya zama ba Amurka saboda haka a can yake da shi da matarsa wadda ita kuma ita Black American ce shine shi ita ce producer work shi they are the producers ta gane su ne producers wanda suka shirya film kuma shi Leslie shi ne ba da umarni saboda haka kaga ya tuna mutum ne dan nan asalin shi tushen shi dan jihar Plateau amma a can yake da jama'a yanzu ya abin ya zama ba amin ya zama ba sai ake kiran shi ba ya zama citizen ne na
Amerika ya zama dan kasa
ne na Amerika to na tabbata yana jin abubuwan da suke faruwa sai kuma yake ganin to me zai ya nuna wa duniya ya nuna wa kasashen da ba sa ba san me yake faruwa a Najeriya wata ilo ne kamar hannun ka mai sanda ya nuna mu irin halin da muke ci ya nuna irin rayuwar da akwai abubuwa sakonni wanda zai ya nuna kisawawan al'adun mu na kasar Hausa da sauransu sannan kuma sai kuma da abubuwan da yake ci mana tuwa kura so na tabbata yana da kokari ga cewa ya nuna inda akwai dauki da za a yi nuna a duniya abin da halin da ake ciki a yanzu.
To ana iya cewa a cikin shi wannan film din an nuna ainihin al'adu na kasar Hausa kenan, sannan kuma da yanda matsalolin waɗannan abubuwa da suka zo a wannan karni na 21 suke addaba jama'a kenan.
Eh, kwarai da gaske wannan shine abin da ake wa film din, shine abin da yake kunsa kenan. Mun shi kin ɗinka shi film din shi ne a Jos, kuma akwai ɗan kani kamar da ni da Maryam Booth da sauransu. Wanda mune muka jagoranci film ne, ne play shi ne kamar misali ake lead character na film ne, ne ne play.
To ana iya cewa wannan film din daga nan zuwa yau ake sa ran zai fito a kasuwa.
Za a nuna shi a jihar Atlanta da take America a ranar 22 ga wannan a Plaza Theater da ke Atlanta, sannan kuma a nan Nigeria za a nuna shi a Jos da kuma Kaduna.
To Yakubu, za a duba a ga cewar har menene ya kawo haka, za a iya cewa kenan watan taɓarɓarewar ta industry in watan ainihin kungiyar Kannywood, za a iya cewa abubuwansu sun koma baya ne, wanda har ya zama da cewar ba su iya yin waɗansu abubuwa makamantan haka ba, har sai da wani ya tsallako daga wata duniya ya zo ya kawo wannan abu a gida Najeriya?
Ba haka ba ne. Wato a nan ɗin ma akwai fina-finan da aka yi shi akan irin waɗannan abubuwan da suke addaban mutu, amma kuma kafin da abin nan shi shirin film a yanzu yana da buƙatar kuɗi, kuma wanda kowa ya riga ya sani cewa a yanzu ma san an tarmita nan ƙasar na Najeriya na arewacin ƙasar nan. Misali za a ga cewa muna fama da rashin jari ko fara, wanda za ka iya ɗauko manya-manyan kayan aiki ka yi film wanda za a kalle shi ko'ina a duniya. Saboda haka akwai inda ake din, amma watakila in an je ba zai amina shi a irin waɗannan manyan yana da gida ne. Saboda haka shi kuma wannan dama wato shi sana'ar shi yana yin su a can ɗin ma mai shirya fina-finan ne, amma ba wai ina nufin kaman ba wai ba zan iya sani ba, ba wai zan ce na holi ba, amma na san dai kamar independent producer ne a can ɗin. Saboda haka ba wai gazawa ba ne, sai dai kuma wanda aka ci ya riga ka kwana zai riga ka tashi ko ba haka ba. Saboda haka na tabbata ya yi haka ne saboda ya ga cewa ya yi wani abu babba wanda shi ma duniya za ta kamata ya ba. Amma nan ɗin ma muna ƙoƙari, amma kuma gaskiya ba mu da jari yanzu. In ka lura masana'antar kullum kusan za mu iya cewa baya take wajen shirya fina-finai masu inganci, ba don kuma ba saboda ka ga babu jari, sannan ga siyasa da ya shigo a yanzu za ka ga an waye gari cewa idan in a ce misali baka bi wannan dan siyasar ba, kuma sai ya zamanto shi dan siyasar naka bai kafa gwamnati ba, to sai a ce maka ma ba za ma kai aiki a jihar kaza ba, ba za ka aiki a waje kaza, ba za ka aiki. Yanzu da dama akwai jarumanmu waɗanda a yanzu haka ba za su iya yin aiki a jihar Kano ba don kuma ba saboda ba su yi watakila ba su bi gwamnatin da ta ci ba, yanzu sun buwa ta gwamnati wanda ake kira ta adawa misali. Irin waɗannan abubuwan duk su ne suke taɓa mu, za ka ga cewa dole za ka ga wani zai iya tsallakowa ya fito kuma aka kira ka ɗin dole za ka ci.
To akwai waɗansu da suke ganin cewar watan babban matsala da ta yi dabaibayi a ita wannan masana'anta ta Kannywood bai wuce yadda ake sanyo waƙe-waƙe da raye-raye a cikin waƙoƙi ba, waɗanda suke ba al'adu ne na ƙasar Hausa ba, suna ganin cewar wannan shi ne musabbabin wannan matsala.
Wannan bana kallon shi daga wannan ɓangaren, saboda idan ka lura dama ko farko tim ɗin farko da aka sa da aka fara yi wanda ya ja hankalin ɗan kallo suka fara yi fim ne ki yarda da ni, misali a je Kannywood da muke magana kuma ki yarda da ni nan akwai waka, akwai abubuwan da ake akwai
da amma a cikin ki yarda da ni babu raye-raye.
Babu raye-raye amma akwai waka a ciki, akwai waɗanda ko akwai fina-finai ai da aka shirya shi waɗanda babu waƙoƙiya. Ni dai na san cewa magana raye-raye ba shi ba ne, amma akwai kuma abinda ake kira kamar dai da na faɗa a baya ɗin rashin makamai abubuwa ayyuka, saboda yanzu misali da za ka ɗauko fina-finai kana kallo ko a misali a nan local station ɗin na Africa Magic. A wani lokacin da aka ce ni za ka akwai African Magic Yoruba, akwai su African Magic Igbo, akwai su African Magic English, amma an ka dubo da Hausa sai ka ga cewa quality ne ba, saboda haka ko da kana son naka ɗin wani lokaci za a ga cewa to tunda babu quality a bane wannan magana da yake bi, amma abin da ya taɓa mun ba wannan ba ne, saboda in ka lura yanzu a misali ko da yayin da ake a yanzu babu bikin da za a ga babu rere an
je. Eh to amma Malam Yakubu, Malam Yakubu, wannan wannan ba yana nuna cewar ita ce al'ada Bahaushe ba dan an yi ta a wajen biki ya zama na cewar kuma wannan saboda fina-finan da kuke yi kuna yin su ne domin koyar da al'umma waɗansu al'adu na Hausa so amma kana ganin cewar wannan raye-raye ya zama na cewar ba illa bane sasa cikin fina-finan ku
to ni dai ka san ne kamar yadda aka ce ni za ka iya daukan kwalba in ka ga dama ka sa rubutu ka sha wata kila kuma in ka ga dama ka sa giya ka sha raye-raye sun kasu ne kashi daban-daban akwai irin raye-raye da za su ga wata kila ba su dace ba akwai kuma waɗanda za su ga cewa waƙe-waƙen misali za ka ga ba su da wani illa waƙa in ka lura tana cikin al'adar Bahaushe idan muka je mu yi tarihi akwai waƙoƙi na yambo akwai waƙoƙi waƙa da generally kuma da an kalli da ai ko adda a zamanin da akwai rawa da ake ne dandali wanda za ka ga ana yi a haccen farin wata da sai za ka ga samari da ƴan mata sun fito suna yi to kamar wannan kamar a misali modernizing ne shi aka ne to amma akwai kuma wanda din aiki ne ke wuce hankali misali ko ka gama suna girgiza jiki da ko wani abu da na rashin tarbiyya waɗannan abubuwan waɗannan ni ba na goyon bayan su amma dan dai waƙa da za ka fito misali ko a gidan biki a fim ko kuma kaga sai da gidan an dai ba wai sun yi wani irin abubuwa ne da suka ce ni ba na daukan a wace saboda har yanzu nan nake ba a yin kinafine amma waƙoƙin da ake cewa ba a ce din idan aka sa ta a YouTube sun fi an fi kallon su ma akan kinafine yanzu akwai kin da na taɓa sawa a YouTube channel ina bai samu 20,000 ba amma akwai wata waƙa da aka yi waƙa ta a cikin wata ɗaya da ta samu wajen mutum sama da miliyan suka kalla to kaga kenan ba maganar waka bane waka da ba su ita ake zuwa kuma ai ta kalla amma an kai shi din ba za ka abin nan ba kuma akwai fina-finai da muke dauka ne su al'ada masu kyau masu abin nan za ka ga wallahi an kai ka a ciya ba sai ka ji an ce maka a yaya baka sa kaza ba kun ji ba ai ba kaza ba sai a ji maka duk da kana so kai promotin al'umma ka da al'adar ka da wasu abubuwa idan har yanzu ka zama ba ka da jari to yana zama illa sai kuma wata rin da za ka iya yi ba ma saboda fina-finan na gaya maka in kana da lokacin ma da ake buga shi a cikin ba yanzu ba da babu shi wallahi za ka yi fina-finai da dama masu kyau masu ma'ana kai kasuwa amma su ma ta su za su gaya maka cewa a'a in babu waka mu ba za mu karɓi fim nan mu maka marketing din shi ba haka na kuma wani fim din ma sai an gama ka koma studio ka koma editing ka duka ne in yau da ni da wani abin nan ka biya wasu ma ba sa ci in ci a ji a yi waka an kasa na kuma a ka ɗin hira mai ke maka za a tsaya
da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da shirin Madina Dahir Mai Shanu da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin da Daniel Brown da ya taimaka ya bada umarni sai injiniyan mu na yau da ya daidaita mana sauti Mr. Rob McLean ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ai hutun ƙarshen mako lafiya